Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar inda suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. A yau 4 ga watan Oktoba na shekarar 2024, shirin yau da gobe yana jihar Kaduna a Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha, inda shirin zai dora ne a inda ya tsaya a makon da ya gabata, wato tattaunawa akan yadda dangantaka kan kasance tsakanin abokan zama. Duk da dai masu magana kan ce zo mu zauna, zo mu saba, muna kuma tafi da tattaunawa da bakon mawakin mu a shirin, sai fagen kwalan da makulashe a bangaren kwalama. Inda a yau za mu kawo muku wani girki da ba a ba yaro mai kiyaya, don haka sai a gyara zama a kasance da shirin na yau da gobe. Haka yake masu sauraro, yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in bakku da Ruƙayya Basha domin jin cikakken shirin. Ruƙayya gare ki.
A yau shirin zai dora ne akan tattaunawa da muka yi a makon da ya gabata kan dangantaka tsakanin kishiya da kishiya, ko na ce dangantaka tsakanin abokan zama. Wani irin dangantaka kike da shi da abokiyar zamanki? Kuna da fahimtar juna ko ku sabanin haka ne? Inda yau za mu dora akan inda wato muka dakata a makon da ya gabata. Kana masu sauraro, karku sha'afa cewa bayan nan za mu kawo muku hira da mawaki, sannan za mu leka fagen kwalama majini bakwar mu yau take tafi mana da shi. Masu sauraron mu, sai ku biyo mu domin cin yadda shirin namu zai kasance. Tare da ni Ruƙayya Basha. Sauraron mu, kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata a cikin zauren namu, bakin namu sun hada ne da malama Aishatu, malama Zainab, malama Zara'u, malama Ummu Sulaim da kuma malama Fatima Alhassan, a inda zamu dora akan inda muka dakata a makon da ya gabata.
Malama Ummu Sulaim, akwai akan cewa ba ma da iya kishiya ko abokiyar zama kadai ake kishi ba, wasu kishin ma na tashi daga kanki sai ya koma kan ƴaƴaki.
Haka
akwai wani bayanin da ɗaya daga cikin malamai kuka ce na cewa idan dai har kika zauna ki kadai, wani lokaci tafiya ya kama ki, zaki iya ba wanda zaki bar ƴaƴan ma, amma in kina da abokiyar zama zaki iya barin ƴaƴanki da abokiyar zamanki, hankalinki zai fi kwanciya. Amma kuma akwai kishiyoyin da zaki ga barin ƴaƴanki ma a wajen ta fargaba ne a gare ki,
kwarai
ba ta dauke su a matsayin ƴaƴa ba. Kuma irin waɗannan abokan zaman fa me za a ce?
Gaskiya irin waɗannan abokanan zama ba daɗi. A ce kishi har ya tashi daga kan mahaifiya ya koma kan ƴaƴa, kai har kan uwar miji har uban miji ko kuma ɗan miji, maimakon in kina son miji ya soki, ba za ki kishi da ɗansa ba. wallahi jan dan zaki an halicci zuciya a bisa san me kyautata mata duk wani wanda kike kyautata masa to zai soki yau yazo ya ga kin tattaro ƴaƴansa kuna zaune lafiya kalau zama na jin dadi shi kansa murna zai a cikin zuciyarsa kina zaune da matarsa lafiya kalau shi kenan sai dai ya ji da neman abinci a zamanin yanzu malama yanda rayuwa tai tsada a ce ki dawo gidanki kin da ja office ko a neman kuɗi ko a kasuwanci sai ki dawo gida ki sami gida babu kwanciyar hankali ki gaya mun ina bakin ciki akan bakin ciki to saboda haka ina jan hankalin mata dan Allah su zauna da mata kishiyoyin su lafiya su zauna da ƴaƴan mijinsu lafiya su zauna da iyayensu lafiya iyayen mazajensu kar su dinga daga musu hankali domin shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ya wajabta kishi akan mata wannan an wajabta shi ne babu yadda za a yi akan mata amma me Allah ya ce jihadi akan maza duk wanda ya hakuri a cikin wannan kishi din ya bar shi bai yi shi ba to ya kasance yana da ladan shahidi
Malama Aisha idan na dawo kanki muna ta muhawara da tattaunawa kan abin da ya shafi dangantaka tsakanin abokan zama to ke kina ɗaya daga cikin wanda ba ta da abokiyan zama shin koya kike yi da wato zamantakewar rayuwanki in muka duba cewa maza akan cewa ai an halicce su ne ba sa iya zama da mace sama da guda ɗaya me sa kike faɗa mana kan yanayin da kike gudanar da rayuwarki ta yau da kullun a matsayin wacce ba ta da abokiyar zama
na farko dai tunda ana magana akan kishi ko ana magana akan aure na farko dai ni yanda na dauki al'amari na kishi ya ko kuma kishi wani abu ne wanda yake na musamman wanda yake a jikin mata kamar yadda malama ta faɗa Allah subhanahu wataala ya riga ya wajabta wannan kishi a jikin mata wanda yake cewa ba yanda za a ce mace ma ba ta da kishi idan ma kika samu kanki baki da kishi to gaskiya akwai naƙasu ma a tattare da rayuwarki a matsayinki na amace sai dai kuma kishin wani iri zaki kishi akwai na hankali kuma akwai na hauka akwai wanda ma zaki ma ki samu lada a gari shi da sauransu misali kamar yanzu ni daban da kishiya a ce kwata-kwata ban damu ba bana kishin miji na duk abin da ya zance ai ba komai da sauransu ina jin wai kamar normal rayuwata gaskiya ba normal bane saboda ni wannan yana nuna kamar cewa ba wani so da kauna tsakanina da mijina inda har zanga zai wani abu ban damu ba da sauransu to amma kuma ta wani gefe zan tsaya in duba cewa to kishin nan kuma Allah ya wajabta shi a gare mu kuma za mu yi shi dan dai gurgudu sannan kuma Allah ya wajabta ma maza su aure mace daga ɗaya har zuwa huɗu kamar yadda malamai suka faɗa yanzu nan saboda haka idan har naji ni ina ni kaɗai ban da kishiya da sauransu ina jin kamar rayuwar normal da sauransu tuna san wata rana fa za ta zo fa to kamar yadda malama Zara ta faɗa take cewa ki sa ma ranki akan cewa wata rana fa mijin naki zai yi karo miki kishiya kada ki dinga tunanin cewa wai kai zaki zana a wurin mijinki idan kika yi wannan tunani baki makanki ma adalci bike karan kanki saboda ko ba komai ke kina da yaya a gaban ki idan ba karo miki ba ta yaya za a diba kuma akai wani gida to saboda haka ni na ganin kamar rashin adalci ne gare mu mata mu yi tunanin cewa mu zana mu kada ba ta da kishiya ba da sauransu kamar da malama ta faɗa a karshe take cewa ba daɗi kan tabbas ba daɗi amma kuma idan abu ya fi karfin ka me za ka yi Allah subhanahu wataala ya ce wa idan muka samu wani matsaloli a rayuwar mu duk wani abu da ya rikice mun a rayuwar duniya mu koma ga Allah da manzon shi za mu samu fita a wannan wurin saboda haka ina ganin cewa masu kokarin cewa ba za su zauna da kishiya ba ko za a yi zaman mala'i dashi hankali da sauransu ba su fahimci suna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ba su fahimci ma rayuwar mace kwata-kwata ga baki daya tunda an ce auren nan dai sunna ce na daikin nan sannan kuma aka ce namiji ya damar da zai aure daya biyu har zuwa guda hudu sannan kuma aka ce mazan nan su yi adalci kada su mai da wata ta zama kamar bora na malama ta yi magana akan wannan akan cewa wasu matan za ka ga cewa an yi auren an zauna ko da ana zaman lafiya za ka ga wasu ta zama ita ce abin fada ko ita ce ake so ko ita ce gaban goshi mijin sauransu su ma maganar su tsoron Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya adalci tsakanin matan shi to zai tashi a ranar tashin kiyama washiquhu ma'il rabin jikin shi a shanye saboda haka su ma mata su kiyaye su tsoron Allah kamar yadda mata suka kiyaye da sauransu saboda haka duk abin da dai ya gagare mu mu kokari mu koma ga Allah idan kuma abu ya rikice muna mu tambayi waɗanda suka sani saboda haka magana zuwa gidan bokaye da meye da sauransu a dakatar da miji da aure da sauransu duk ba solution bane solution shine menene kamar yanzu kafin mu zana da ke wata dan ba da wata ƴar karmar kissa akan cewa lokacin da suka dan zama da mijinta da ta ga ina son ya fada cikin hadari na rayuwa sai ta yi kwalta calling attention din shi kuma kin ga wannan abin da ta taimaki rayuwarta ta taimaki kanta ta taimaki shiyar kin ga abin yana yi ne a cikin rashin sani da Allah ya sa na tare da wata sani mai hankali wata san meye rayuwa da ta fahimci meye zamantakewa sai ta kira shi akan hanya kuma yazo akan hanya aka samu daidaito da sauransu saboda haka yana da kyau mu mazan da matan mu san meye ma auren sanin zamantakewa da zamu yi meye matsayin zamantakewa da zamu yi tsakanin mu da junan mu malama ta yi magana akan cewa abin da cewa kishiya ni ma aure ina tunanin cewa da an mai kishiya ba wai kishiya ta tashi hankali ba kishiya ta taimakon juna da sauransu zaki tafiya ki bayaninki akwai abubuwa da yawa da za su yi crossing dinki wanda in kina da kishiya zaki samu solution akan su da sauransu musamman idan kuka fahimci juna da kullu to amma matsala da ake samu wasu ke firgita wasu kamar mu da mu da kishiya yanzu karki yadda kaza kaza da sauransu kin gani to amma idan ana fadi irin wannan maganganu malaman nan suka fada to koda baka san kai kishiya sai ka dinga ci ah ashe abun ma simple ne yanda dai ka dauki rayuwar haka take tafiya saboda haka mu da kullu mu gina rayuwar mu tafiyar mu da kuma komai namu akan sunnata Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da magana ta Alkur'ani da sauransu sannan kuma mu yi kokari mu sa ikhlasi a cikin al'amuran rayuwar mu idan ka gina ikhlasi a rayuwarka to koda ta zo da niyyar ta cutar da ke to insha Allah wani ba za ta mu cutar da ke ba sai ta kama abin da ta tafiyar ta amma idan kina kokarin ce ke ba za ki zanna da ita ba ta ce ba ta zanna da ke ba wannan kaida ne to saboda haka wannan na kokarin cutar da wannan shi ba na kokarin cutar da amma idan kika tsaftace zuciyar ki kura ta zo din ko kuma ta zo din ba ma in ma za ta zo ki shirya mata shirya ta hanyar zaki zauna tsakani da Allah to shi ma miji insha Allah kamar da malama zan ta faɗa zai girmama ki zai daraja ki baki dauki abun na tashi hankali sannan kuma Allah zai kawo miki mafita akan dukkan wani abin rayuwar ki saboda baki takura ba Allah kuma zai takura ki ba
to malama Zainab idan na saki dawowa kanki akwai mata da zaki ga tunda ke ce amarya zaki ga zaki je ki tarar da uwar gidan tana da yara wani irin dangantaka na alaka kike da shi tsakanin ki da yayan shin fadan ya shiga har ya kai yayan
don in yayan ma suka zo kusa da ni duka take musu ko akwai lokacin da ma dan ya fito school an zo an aje shi ana ruwa ya shigo bata nan a shashin ta sai zo shashi na bashi abinci na dai canza mai kaya haka dai ta zo ta nuna rashin jin dadin ta koda an da da shi makaranta ba kowa guda ɗaya ne dan sai dai ta nuna mishi gidan kawayenta zai je kar ya zo guri na
to wani irin abu ne tai wanda har ya kai ga akai sakinta
ni gaskiya ba zan ce gashi ba fitina dai na yau daban na gobe daban har a shekaran nan dai an yi fitintinu sun kai 30 na tashin hankali wanda malamai ma sun shigo manya sun shigo abin da yake shine an aka sake ta
a garshi aka sake ta to yanzu tashi ta fita bar miki gidanki
ta bar gidan ta bar gidan
yaran ta fa
ta tafi da yaran biyu ne dama tana goyon ɗaya yana shan nono ɗaya kuma yana nursery
to bayan tafiyan ta wani irin fahimtar juna kika samu tsakaninki da mijinki
to akwai fahimta dai daidai inda muke fahimtar juna da haka din aka ci gaba
to ba wani ba kya tunanin akwai zigi na kawaye ko dangi ko ƴan uwa da yasa har kuka yi ta samu wannan matsala ko kuma shi mijin ne dai kila ya gaza wajen hada
kankare an tunani na dai ina ga kaman dangin shi ne suke yi mata maganganu a kaina wanda ita kuma take samun maganan take jin ciwon abun irin kamar a ce kishiya ta fi ki kyau a ta fi ki iya girki a
ta fi ki iya shi
class
ta fi ki wayewa
da sauran abu wayewa don duka Abuja ne aka auro ni ita kuma a can kauyen su din suke
haka
to idan haka ma ya contributes matuka a zamantakewan
to malama Ummu Sulaim idan na dawo kanki wani irin kira da wato shawara za a ba wa iyaye masu tasowa da suke aurar da ƴaƴansu kuma suke musu wasu irin huduba wanda bai kamata ba idan kika je gidan ka kira da wakishi yake ko da kuwa ta girme miki ne in ta daga hannu ki daga in ta aibace ki ki in ta zage ki kirama irin waɗannan dai wato huduba wanda bai kamata ba wanda kuma a ƙarshe sai ki ga yana haifar da wato rashin jituwa da kuma rashin zaman lafiya a cikin gidajen wannan auren wani irin kira zaki yi iyaye
gaskiya ina jan hankalin iyaye dama auren malama tun kafin a fara ana kauce hanya kan aure shi yasa ake samun matsala idan aka zo kuka yadda da addinin sa da dabi'un sa ku aurar masa to a wannan lokacin idan mutumin ya zo shi mai hankali din malama da an ga ba yi da mota ko kuma ba yi da kuɗi daga nan ma sai ki ga anki to idan kuma aka ga yana da kuɗin kika aurar wa yar sai ki ga tana zuga yar da cewa idan kika je dan Allah ki yi kokari ki fitar da ita a wannan gidan saboda mu ci arziki haka zaki ji tana ta fada wa yar kenan ke daga ƙarshe ma sai ki ga sun fara gidan boka to sai ki ji tana fadan haka tana zuga yar eh ki fitar da ita su bugun boka su wannan tsubbace tsubbace su wannan su wannan to saboda haka ina jan hankalin mata duk masu irin wannan da iyayen yara duk masu irin haka su zuga ƴaƴan su da cewa kar su bar mata su zauna a kar su sassauci wa miji in ya kawo wata wallahi suna bata lokacin su ne iyaye gare su daina haka kai ka samu mai addini inda a ce su din iyayen suna da addini malama ba za su yi haka ba saboda haka ta kwantar da hankalinta su zama na yalwa da ita da matar gidansu ai da kishiya da aka mata da mijinta su zauna lafiya kalau sai su samu ci gaba sai Allah ya wadata su da arziki domin bala'i bai da kyau fitina ba ta da kyau duk abin da zaman lafiya bai bayar ba to rashin ba zai kawo shi ba
to ma sauraron mu kala dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan numfasa masu iya magana suka ce ta baki di ta ba karatu sai ku dan nishadantu da wannan faife dake bisa kan na'ura
Na gani dan ba ki lokaci na inda cinka nuna gauna da daren na ba ki nuna so domin ya arziki na cikin fare mutum shi ko ba ta gaba na ke na ke gani
kai ke masu sararo inda muka dawo fagen waƙe-waƙe kuma a yau muna tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara a fagen waƙa inda zai bayyana mana gwargwarmaya nasarori da kuma irin wato ƙalubalen da ya fuskanta da kuma irin dadi da wannan sana'a ta waƙa ta haifar mashi tun daga lokacin da ya fara har izuwa yau amma dai masu iya magana suka ce waƙa bakin mu ita yafi dadi ya sunan bakon namu na yau
sunana Ibrahim wanda aka fi sani da Imazaje
To me jawo hankalin ka jiya wato kana so ka shiga wannan harka ta waki-waki?
Wani lokaci ne tsawo da ina karatu tare da abokan karatu na sukan kawo min littafin Hausa na karanta musu. So idan mun fita break haka sai na dan hada mu dan abin da zan dan samu dan tsaya abu haka mun fita break. So sai muke dan sauraron waƙoƙin Aminu Ɗalin Waƙa. Kawai wata ran sai nake cewa kai ni ma fa ina ganin kamar zan yi waka sai wani aboki na bazan manta ba rashin masa Isa
tun daga primary
sai yake ce mun ai na yi kankanta da zuwa studio so akwai wani bawan Allah ana cewa Bigan Muhammad Bana ta gomi yake daidai gwargwado a masana'antar na an san shi sosai dan kusan shine ma jagaban Umar M Sharif mun ma muka zo daga baya sai nake cewa zan same shi in masa bayani ina so in fara waka nema naje gida sai nake gawa mama na ina so in fara kan waka a wancan lokacin ke san lokacin Allah na dauka abun wani irin abu haka daban sai su fara cewa kar in bari yaya na yaji saboda zai mun kunci a haka dai muna dan tafiya a haka har muka gama primary school sai wata rana akwai shi yaron banan sai muka haɗu shi ana ce masa abban bana sai ya jani studio sai naga to ai yadda nake dauka studio ma ba haka yake ba normal ma zan iya zuwa ashe kamar ko yadda ko ina zaka je ka zauna kai mu'amala da mutane kamar haka ne sai muka yi magana da shi nace ina so in fara waka in ban manta ba sai na fara rera wani waka na mai suna yana a lokacin ba ma kida na gita daga baya aka zo aka sa mata kida wannan shine takaitaccen dalilin da ya jawo ni cikin harkar nan
to a daidai lokacin da kaga kai amanna da shiga harkan waka to wani hanya ka bi domin kaga cewa ka cimma burinka
to a daidai lokacin da na yi waccan wakan na fuskanci surata kai na dan unguwa da abokai haka da abokan iyaye to sai na dakata a wannan lokacin da na dakata a wannan lokacin sai na dawo sai na rijista da wannan studio da na aiki sai na fara koyon kiɗa sai na dakata da maganan waka so a wannan lokacin da na fara koyon kiɗa ina na shiga secondary school ina zuwa makaranta ina dawo sai na je gurin ina dawo daga gurin na tafi islamiyan yamma so daga wannan lokacin sai kuma gobe zan ƙara kuma studio so dai haka na fara fahimtar kiɗa da na fahimci kiɗa na fara yi da kaina sannan da na gama secondary school sai kawai na shiga ka'in da na'in harkar har shi ne har muka kawo wannan mataki
to wani irin waƙoƙi ne mazaje yake yi dan akwai masu waƙoƙi ta soyayya akwai masu yin na siyasa na sarauta na aure da sauran dai abubuwa ko na hip hop ma
to gaskiya magana ni na fi bangaren soyayya siyasa aure suna da dai sauransu haka amma na hip hop ne gaskiya ban tsallaka can ba
to wani waka ka fara rerawa
to wakan da na fara rerawa shine wani waka yar Ethiopia wanda nake cewa
ciwon ido na babu magani sauti nake ji cikin razani amma farki na fara san ki gindiya
magani sauti nake ji cikin razani amma farki na ganki a sarauniya kisha ado kusurki da kulliya ciwo daban a matan duniya kisa kaso a cikin zuciya kan na ci bane ke ni ki ja ni ki sa zo ne kuma ki tashi na ba ki karwara ne
sai haka yake masu sauraro da fatan kun ji dadin wannan waka da wato bakon mu a yau ya rera mana to mazaje in muka dawo cikin tattaunawar namu lokacin da ka shiga wannan sana'a ta waka ko wasu irin kalubale kake fuskanta daga abokan hulɗa da kake waka tare da su
gaskiyar magana ina da kyakkyawan mu'amala da abokan harka na actually ma dai ni mutum ne wanda abinda aka fi shaida ni da shi shine ina da fushi so amma da na shigo harkar ne mu'amala da mutane sai nakan sarrafa fushin na so da yawa so kuma duk abin da zaka fuskanta nasara idan aka ce kana neman nasara to dole zaka fuskanci kalubale to irin wannan dai mun fuskance su sun zama mana tsanin da muka taka kai matakin da muke yanzu
to bayan kalubale kowane dan adam a rayuwa yana son duk abubuwan da yake zama yana samun cigaba a wannan harka ta waka wani irin nasarori ko cigaba ka samu
gaskiyar magana na samu nasarorin da ba zan iya misalta su ba sai dai in ce alhamdulillah babban nasarar da zan iya alfahari da ita shine ta masoya domin duk abin da zaka idan babu masoya ba a nuna maka kauna ana nuna abin da kake yi yana yi so ni ina ganin kamar ana samun gwiwanka zai rika yin sanyi to babban nasarar da nake alfahari da ita tace ta masoya domin duk abin da nake samu ko kuma nake kan samu da na samu na mallaka dalilin masoya na same shi
to wani waka ne yanzu wanda a cikin wakan ka shine bakandamiyarka
bakandamiyata ita ce wani waka da nayi da ake kira da zafin hannu to kalaman da ne a cikin waka shine dalilin da yasa waka ta zauna a zuciyata
to da ni da masu sauraro za mu so ka raira mana wannan waka mu ji ya yake kuma mu ji wasu irin kalamai aka yi amfani da shi wanda kai ka zabe shi ya zama wato bakandamiyarka
to wakar da ita ce hanshin ta da nake cewa
da sannu soyayya ke taba ruhi ta samu muhalli a zuciya ina da zabi na ba a fi shi zafin hannu ba Kada ki bar ni ba tabbata bazan iya ba ki ban amana
To haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu babban bakuwar mu inda ta kware wajen sarrafa nau'ikan girki kala-kala wanda idan kika gwada mai gida a gida sai ya manta cin abinci a waje to amma masu iya magana suka ce baka a bakin mai shi ya fi dadi ya sunan bakuwar namu na yau
sunana Munira Ahmad
to malama Munira me za a girka mana yau ne a cikin zauren namu
wai da wai ina tunanin madalleka Lagos
to
alika
gaskiya kam ya kamata
to akwai wata miya da wato ake ci a Lagos wanda zaki ga miyan ana iya cinta da tuwo ana iya cinta da shinkafa ko taliya sunan miyan wato kuku yace ana cikin miyan eforiro injiyar bawa
to masu sauraron mu da fatan dai za ku biyo mu dan jin yadda wannan miya mai tsinka kunni za a nuna mana yadda za a sarrafa wannan miya to idan mutun yana sanya wato yi wannan miya na eforiro da kika fada me da me uwar gida za ta tanada
to abubuwan da za ka tanada ba wasu masu yawa bane ba ana buƙatar uwar gida ta tanaji alayyahu ataru tattasai ganda dan kayan ciki ko nama ya dai danganta da yanayin aljihun mai gida ko ko uwar gida sai kuma ɗan kayan kanshinka crayfish da sinadarin ɗanɗano sai manja
haka
to zaka fara wannan miyan ne da ka dora tsaftataccen tukunyanka ka zuba ruwan zafi idan ya tafasa da man ka tanadi alayyahunka kayanka alayyahunka ka tanade shi to sai ka zuba shi a roba sai ka zuba ruwan zafin idan ka zuba wannan ruwan zafin ya dan yi mintuna kadan sai ka daure wannan alayyahun naka ka bar shi a wato abin da ake kira da sieve to a shi wannan dabaran sa wannan alayyahun a ruwan zafin shine ita miyar eforiron ana son a ganta da koriyar ta wato kada ganyen ya dahu da yawa to bayan ka tanadi wannan ruwan zafin ka daure ganyen ka a cikin ruwan zafin da gishiri da sauransu sai ka mayar da tukunyanka wato wanda babu komai a cikin wato kan duk abin da uwar gida take amfani da shi sai a zuba manja a sa albasa ka dan soya ka dan sa ginger garlic dinka a ciki sai ka sa dan jajjagen kayan miyan ka shi dama eforiro idan za a yi ba a jajjaga kayan miyan ya jajjagu da yawa kawai dai za a dan jajjaga shi dai saffa-saffa haka to za ka sa dan atarinka da ka tanada da tattasai wasu ma ba su fiye sa tumatir ba sai albasa to idan ya dan soyu ya dan soyu kai ka san yanayin yanda kake so koko ka san yanayin yanda ya kamata a ce miya ya soyu sai ka sa gandanka ka sa kayan cikinka da nama ko kaza dai abin da uwar gida take da karfin sawa a cikin miyan shi ma idan ya hade jikinsa ya dan kyau ka rufe ya dan tsatsafo ruwa ko yaya ne sai ka zo ka sa ganyen nan naka
ba za a sa mishi ruwa ba kenan
eh to gaskiya ba a fi ainihin miyan eforiro ba a sa mai ruwa to daman shi wannan kayan miyan wannan dan ruwan da zai fito da shi kuma kake manta ai alayyu ita ma tana da dan ruwa a jikinta to amma wannan ruwan zafin da kika zuba alayyun shi zai dada sa ruwan cikin alayyun bai zai fito har ya sa miyan yayi ruwa ba kin san daman ka riga ka sa shi a ruwan zafi ka tace shi saboda ruwan ya dan sanyi to bayan ka sa kayan miyan ka bayan kayan miyan ka ya dan fito da ruwa sai ka dauko alayyunka ka dan zo ka sa a ciki in ka sa sai ka dan juya sai ka rufe bai fi minti biyar ba dama alayyahu ai ba a so ya dafi saboda sinadarin da ke cikin alayyahu to kana dan bude miyan kanshin ma da zai bige ka dama kin san fa akwai crayfish a ciki ga kuma nama kala-kala
ga su ganda nan duka
ga su ganda to bayan haka ka zo ka juya miyan ka ya dan yi minti biyar bayan ka sa alayyahu shikenan sai ka sauke ka ci shi da tuwo ko da taliya ina so mutane su gwada ci da taliya
Allah ko to haka yake wasu sauraro da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokaci da kin ji yadda wato bakuwar mu a yau ta gabatar mana da wannan miya na eforiro wanda wannan miya dai zaki iya yin amfani da shi ki ci abubuwa daban-daban zaki iya cin tuwo da shi zaki iya cin taliya da shi har ma shinkafa ga dukkan alama ma zaki iya cin wannan miya da shi to wasu iya magana dai suka ce laifin dadi karewa
to rukayya sanye da kokari kamar yadda kika ce laifin dadi karewa dan haka ma sauraro anan muka zo ga karshen shirin namu na yau a madadin rukayya bashin da dukkan wadanda aka ji murojin su a cikin shirin sai Julie Lawrence Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji manku.
Yau da gobe murya Amurka na jiran kuma sa yau da gobe shirin su DOA ba sa dina ba. Muryar Amurka yau ta tantance.